daga muryar Amurka a Washington DC.
Sashen Hausa ne na muryar Amurka dauke da shirin yau da gobe, shirin matasa akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM duk a Niger da suka hada da radio amfani Sarauniya da Mania FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin muta Alpha Radio ko kuma a fada ka cokan cikin yanar gizon muta voahouse.com. Masu gabatarwa
Daula Salim,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, duk ranar Alhamis 20 ga watan Yuni shekara ta 2018 zamu yi magana ne akan lafiya kamar yadda muka saba, inda a yau ma zamu yi magana ne akan matsalar gubar dalma, wacce a turanci ake kira da lead poisoning.
Kamar mu kan ba mu da ta cewa, amma dai muna tare da ku a cikin shirin kai tsaye ta radio domin jin wannan shiri.
Gaskiya ba abinda na sani game da wannan cutar, sai dai kasancewar muna tare da ku a yau. Mu ma daga yau ne za mu san wannan cutar.
Wannan cuta tana da matukar illa sosai wajen halaka mutane. Muna fata Allah ya baiwa masu fama da wannan cuta lafiya.
Da fatan za ku gayyato mana likita akan wannan gagarumin shirin naku mai ma'ana.
To bayan an ji wayannan sakonnin daga cikin amsoshin da kuka aiko mana din, za kuma mu ba wasu dama domin su shigo da muryar su ta hanyar buga mana lambar mu ta alamar tarawa 1-202-205-2655, sannan kuma za mu tattauna da masanin lafiyar al'umma domin mu ji mecece wannan gubar dalma ne.
To yanzu kuma ga amsoshin tambayar da muka muku cewa me kuka sani game da matsalar gubar dalma da ke cutar da dan adam.
Sakon farko ya fito ne daga angon Fatima baban Suhailat unguwar Jaji Potiskum tare da Fatima Musa Wada Barikin Ladi. Suka ce VOA kamar mu kan ba mu da ta cewa, amma dai muna tare da ku a cikin shirin kai tsaye ta radio domin jin wannan shiri. Amma muna cigiyar Maryam Bugaje, kar fa ta yi mana irin nasu Jamila da Halima.
To ba Maryam na nan lafiya kuwa.
Daram.
Tana nan tana jin ku a ƙasa. To sai sako na gaba, inda ya fito daga Adamu M Aladan Bam, inda yake ce wa assalamu alaikum yau da gobe. Gaskiya ba abinda na sani game da wannan cutar, sai dai kasancewar muna tare da ku a yau. Mu ma daga yau ne za mu san wannan cutar. Ku tashi lafiya Oga Usman da Madan Daula Salim. To mun gode.
Mun gode to Oga Adamu. To sai kuma Ahmad Sulaiman Bajoga yace assalamu alaikum. Filin yau da gobe, hakika wannan gurbatacciyar iska da ake samu daga wasu abubuwa da ake konawa ko kuma wasu kamfanoni ke fitar da su, tabbas hakan barazana ce ga al'umma.
Sai sako na gaba, inda ya fito daga Alhaji Malle Yusufari daga jihar Yobe, inda yake cewa hakika shakar gurbatacciyar hayaki daga abubuwan da aka gama amfani da su babban barazana ne ga rayuwar bil'adama. Muna fatan likitoci za su yi mana ƙarin bayani domin mu san irin matakan da ya kamata mu dauka domin magance shi.
Yusuf M Ramadan yace hakika ko shakka babu, wannan cuta tana da matukar illa sosai wajen halaka mutane. Muna fata Allah ya baiwa masu fama da wannan cuta lafiya. Mu kuma Allah Ubangiji ya yi mana katangar karfe da cutar, amin.
To sai sakon Spiano Gumel Zangon Daura, inda yake cewa yau da gobe ikon Allah, da fatan za ku gayyato mana likita akan wannan gagarumin shirin naku mai ma'ana, domin ni ma ina son in ji bayani daga bakin likita.
Musa Hadarin Asuba da Magaran yace yau da gobe kayan Allah. To gaskiya ni kan ban san komai akan wannan cuta ba, zan kasance da ku insha Allah.
To sai Isa Kopsi a Sarara, Allah sa na faɗa wannan sunan daidai, inda yake cewa to sanin hakikan illan wannan cuta kan sai masanan kiwon lafiya, don haka mun kasa kunnuwa don jin me ya kamata mu yi don mu tsallake tarkon.
Sai kuma Abubakar Yaka Naji Bauchi yace to wannan cuta fa ba kowa ya san da ita ba, kamar ni ban ma taba jin sunanta ba sai yau, amma za mu kasance da ku.
To sai sakon Bashir Alhaji Abdulrazak Modomawa inda yake cewa salam yau da gobe muna neman Allah ya mana maganin wannan cutar da bamu santa ba.
To amin amin. Shehu Adamu Rijawai ce to shi dai hayaki koma na menene shakar sa illa ne domin yana haifar da cuta. Saboda haka koma ba a fada ba. Kowa ya san cewa shakar gurbatacce iska sakamakon kone-konen ko matsan da dan adam ya gama amfani da su cuta ne sosai. Saboda haka ya kamata jama'a a dinga yin hattara domin dai ance hanyar lafiya a bita da shekara Allah ya kare mu baki daya amin
to haka take Shehu Adamu Rijam sai sakon na gaba inda ya fito daga Aminu Kano mai da garku inda yake cewa salam yau da gobe ban san komai game da wannan cutar ba amma ta faru da wani abokin babana muka kasa gane me yake dame shi sai da cutar tafi karfin sa
Prince Husaini Mika dan masanin Rijau yace Ya rubuto ne daga jahar Neja. Yace ko shakka babu wannan cutar muguwar cuta ce domin ta raba ni da abokina.
Sai sakon Muhammad dan Budam Shani Allah ya sa na faɗa wannan sunan daidai inda yake cewa yau da gobe ikon Allah yau kan bani da amsan tambayanku sai dai mu ji daga bakin ƙwararru da kuka gayyato mana a zauren yau da gobe fatan alheri a gare ku
to mun gode sai kuma Umar baban yaya sabon gida yace assalamu alaikum filin yau da gobe to gaskiya ni kam sai dai na kasance da radio na domin in ji ƙarin bayani kan wannan cuta Allah ya ƙara mana lafiya
to sai Kadora digaga dan fula ni warji inda yace salam yau da gobe ni kan yau sai dai nace kawai ku tambayan mana likita ku huta lafiya
daga karshe Zainab barista Chola Maskandara tace salamu alaikum yau da gobe yau kam muna tare da ku mu ji abin da masana kiwon lafiya za su ce
to mun gode a cigaba da aika mana da sakonni
kin da ji sakonni kenan eh sannan kin kika kula mafi yawancin sakonnin ko in ce kaso kila 90 cikin 100 na sakonnin sun nuna cewa mutane da yawa ba su san menene wannan matsala ba ko kuma wannan larura ta maganar gubar dalma wanda ake cewa lead poison a turanci to saboda haka ne yasa muka ce to gari mu tattauna saboda mutanen mu suna bukatar su sani to kamar yadda muka ce zamu ba su damar waya ga wayar ta shigo daga Bauchi assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da muke magana.
Haji Ahmad tare da abokin aiki barkanku da aiki.
Yawa barka ka
dai.
Kuna tare da Kadora Digaga dan Fulani daga cikin yankin da alkhairin mu Kadore kin jihar Bauchi.
To Kadore ka samu sako ka samu waya kenan kai sa'a to muna jin ka.
Ni wallahi yau na yi da ke gaskiya. Yawa to gaskiya game da wannan cutar da yake faruwa gaskiya muna addu'ar Allah ubangiji kai kare mana da wannan cutar da yake faruwa
to amin amin mun gode sosai Kadore to madalla eh to ina ga gani nan akan layi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam barka da lokaci
eh ina fatan ku ne lafiya
lafiya barka da warhaka wake kan layi
wanda ne daga jahar Neja a layi
To barka me zaka iya cewa game da wannan cutar
A gaskiya wannan rashin lafiya gaskiya yana cutar musamman ma kananan yara gaskiya yafi damun su wannan guban dalma din nan dan naji abin da ya faru a Zamfara
haka ne
gaskiya abin babu kyan gani ma
haka to ina ga ma
line
to bari mu je ga wani akebi assalamu alaikum
wa alaikum salam
to wane ne akebi
Kuna tare da Ilyasu Abubakar IKD unguwar Kotunsom.
To Ilyasu muna jin ka, ka ji maganar gubar dalma.
Da ji maganar gubar dalma, cutar gubar dalma sai dai mu addu'ar Allah kare mu wanda kuma suke fama da shi Allah kuma ya sauke musu.
Amin amin.
Amin amin.
To to mun gode sosai Ilyasu.
Yawwa sani.
Yawwa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Dala ke da Kabara barkanku da yamma.
Barkamu da yamma da wannan lokaci.
Yawwa to Salisu na gaidan Lebredi cikin garin Jamara jihar Bauchi.
To sannu Mallam Salisu muna jin ka.
Yawwa to zan yi fatan alkhairi gare ku sannan kuma wannan cuta muna fata Allah ya yi mana a kasar mu saboda kasancewa yadda in wasu kasashen abin ya faru za ka ga an dauki mataki an taimaka wa wanda abin ya shafa. Shafa nan mu nan. Kamar yadda wani mai kira
So,
aya, wane ne a Filato?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, amma ka rage radio ina ji wani a ɗakin ka.
Na malam ka bara kana tare ne da Adam Aliyu Tallaka gurbin Hausawa basa local government Filato state.
To madalla barka da shigowa ba mu gudun mawaka.
Yo to ni dai abin da zan ce ni ba kamar yadda mutane suke faɗa ni ma na kasa kunne na ne a radio domin na saurari likita domin ni ma yau na fara jin wannan cuta da fatan wanda ba su da kamu da wannan cuta ba Allah ya yi musu wanda kuma suke da shi Allah ya yi musu da fatan za ta shi lafiya na gode.
To mun gode sosai.
To mun gode ka gyara zama da mun likita na nan shigowa.
Haka.
To na ga wani kira nan ko daga Bauchi. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ya barka da shigowa wannan
fage.
Barkamu.
To a jihar Bauchi da Kadore Digaga da Salisu na gaidan mai biredi jama'ar Hifrin Sasi Bina Abdullahi Azare.
Duk su suka wa?
Duk su ne.
To amma wa ke magana a madadin?
Wa muke magana da shi madadin su?
Eh kuna tare ne da Prince Sasi Bina Abdullahi.
To madalla Prince Sasi. Me zaka iya cewa game da wannan cutar gubar darma?
To hakika wannan cuta ba da ta daurai ga mutane sai dai muna addu'a ubangiji Allah ubangiji ya kawo karshen ta a Najeriya ubangiji Allah ya so ke mana zuwa cuta da wannan cutar ubangiji Allah
to amin mun gode saboda karallancin lokaci bari mu je kira na gaba
to wane ne a wallahi hello
hello
yawa wa yake kan line
eh daga Yamai ne
to Yamai jamhuriyar Niger kenan
Iliya ne.
To Iliya. To muna jin ka me zaka mai kasani akan maganar cutar nan ta ko in ce matsalar gubar dalma din nan da ake magana lead poisoning.
Ah sai a ce Allah ya kiyaye saboda ni yau ne ma na fara kiran ku kibrin ku ne ku dai mu gaida.
Kai mun gode ku wallahi Iliya sai aka sa kunni likita zai yi bayani a kai. To mun gode sosai.
Mun gode dama ni kibrin mu kire ku mu gaida Allah ya taimaka mu.
To amin. Mun gode ga wani kira nan daga Sokoto. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Yawwa. Wa ke magana daga Sokoto?
Hello? To ina ga wannan.
Na'ura ta yi halinta.
Na Sokoto ya sami gargada a hannu. To wato kin kula ko masu wayar ma maganar da ake shine basu san wannan maganar larura ko matsalar gubar dalma din nan ba wanda kuma shi sa muka ce za mu tattauna da masanin lafiyar al'umma irin public health kenan a turanci wanda zai bayyana mana menene wannan abun yaya ake samun shi yaya ake kare kai yaya maganin abun yake menene rigakafi inda akwai shi tunda Bahaushe ya ce wai rigakafi yafi magani
eh
wannan ce ta samu kace to zamu nemo yanzu haka ma yana suna kan lalubar shi a Tahiru Abubakar mu ji koda ya samu sai mu ji to duk wannan abun da muke neman sani da mu da masu sauraron mu ji ƙara mana bayani akai tunda kin san akwai wasu abubuwa da ƙanana ne amma mutane da yawa ba su san shi ba saboda haka in baka san abu zai ta cutar da kai saboda baka san shi ba
wannan cuta karama ce ba san da ita ba amma kuma tana lahanta mutane sosai ba kaman ƙananan yara
haka sosai kuwa
kuma cutar na faruwa yawanci inda muke mahallin mu daga ina kaman da inda aka ce to za dai mu jide ta bakin likita
haka yake to sannan kuma idan kira ya shigo za mu sake jiga wani to daga Bauchi
to ga wani daga Bauchi
kafin mu je mu nemi likita
assalamu alaikum
wa alaikum assalam daula
na'am barka da wannan lokaci
yau Salisu na gaidan ne layin sa da kace
to oh Salisu akai kana da sa'a wai
wato abin ya kamata a ce hukunta su dauki mataki tun kafin ya fara abin da nake so da faɗa ki saboda in ya fara akwai matsalar yanayin da yake lahanta yara kuma da yadda ake daukar mataki yanayin yadda hukumomi suke dauka to ya kamata tun kafin abin ya faru a dauki mataki dan kaga yanzu ga wani abun ma ya kunno kai dangane da hayakin na'urorin da suke kasar nan in ba dauki mataki ba akwai matsala yadda buraran mu suka cika da karafuna tsofaffi masu hayaki fatan mu da Allah ya kiyaye wannan cuta da wasu masu shigowa kuma
to amma misali a yankin da kake ka labarin wani da ya samu irin wannan matsalar? Hello? To ya garza ya kenan ya garza ya. To amma da mun samu wanda daga Niger amma ina kamar layin ya katse. Sannan kuma ina
wannan Malam Salisu fa Alhaji Usman yayi magana sosai. Yayi magana kan abubuwan da yake kawo shi yawanci za dai mu jide ta bakin likita
ne. Amma kin ga
kamar yanda ya faɗi mahukunta ya kamata ta fara daukan mataki na hana koko na su karafunan da to kamar muna da wani kira kuma.
Hello?
Hello? Yawa daga ina?
Hamidu kadan labuwa daga Niger.
To hali Hamidu.
Hamidu kadan labuwa.
Kalan labuwa to barka da shigowa. Muna jin ka muna magana akan gubar
dalo. To man kai ga dauna ina muku barka da lafiya.
To barka
kade. To barka kade muna godiya.
Hamidu ne daga Niger. Jahar Difa.
To mun gode Mallam Hamidu, mun gode kwarai da gaske.
Wa dalla.
A huta lafiya.
Hamidu ne to ga wani daga Nasarawa.
Ah, to assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana?
Sai mallam Usman, naji dadin samu ku a cikin wannan shiri.
Wallahi mun ji dadin shigowar ka mu ma.
Ah, ni na fi ku saboda masu sauraro iri na, domin za su amfana da wannan shirin. Kwarai tun jiya da kuka bude layi akan wannan, mun yi kokari mu shiga mu yi tambaya. Musamman Garba Sale ne kuma likitan radio.
Ah,
likitan Agwa Bundoman jihar Nasarawa.
To muna jin ka. Mun ka sani akan wannan magana gubar dalma.
Yawwa na guban dalma ba. To ka san mu masu gyaran radio a zahiri da masu gyaran TV da masu gyaran waya. Muna tare da wannan dalma wanda Bature yake kira late. To kuma ina so in yi tambaya tunda akwai doctor anan. Wannan ainihin guban dalma din irin wanda muke aiki da shi ne domin muna cikin hatsari. Saboda a shekarun baya kamar shekara ta 2003 mutanen Jamus Turawa sun zo sun yi mana training sun ce lalle mu yi hankali da wannan guba na dalma. Domin su Turawa za su yi aiki na gyare-gyare irin namu. Sukan sa takunkumi a ba ce daga sun zama kamar dodanni. To amma mu mutanen Afirka sai ka ga muna
yi
ba abin da muke sawa hayakin da sauran su muna shaka. To shin wannan dalman led da mu masu gyare-gyare da waɗannan na'urorin shine domin muna fata za a dauki mataki da yanda za a rinka gwada ciwon a gani in yana in akwai shi a jikin mutane tunda an ce ana yin gadon sa. Da fatan za a yi mana ainihin dogon sharhi domin mu samu ainihin garkuwa ko kuma rigakafi na wannan ciwo kuma Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya. Na gode Mallam Usman,
a tashi lafiya. Sai ka dan zauna ka saurari kiran likita domin ka ji ƙarin bayani sosai akan wannan lamarin. Yawwa,
saurara gaskiya.
Yawwa, to ai ga ma shi likitan ina ga muna tare da shi.
An same shi ko?
To. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Yawwa, to barka da warhaka a Tahiru Abubakar.
Barka ka dai ka bara.
Yawwa, to da farko kafin mu je cikin bayani zamu so mu je daga wata area ka bullo.
To yanzu dai haka ina na shigo jihar Zamfara wani aiki ne. Ina wata kauye da ake kira Badamman Alƙali.
Eh,
amma ina aiki ne da kungiyar da ma'aikatan da ke bincike akan cututtuka kenan Kaduna.
To dama mun tabo magana ne a Tahiru Abubakar, muka ce bari mu samu masanin lafiya. Yawa, mun ce mu samu masanin lafiya al'umma. Ana magana akan lead poisoning, wato cutar gubar dalma ko kuma matsalar gubar dalma. Shin yaya wannan abun yake? Mutane da yawa ba su san menene waya ake kamuwa da sauransu, bari mu baka kai ta bayani.
Ita gubar dalma akan same ta ne yawanci a wajen haƙan ma'adinai. Ma'adinan ma mu ce gold. Tana haɗe ne a cikin ma'adinar gold. To idan aka yi rashin sa'a, aka haƙo ta, aka fasa ta ɗan watsu kan ƙasa, ko ta taɓa abinci, ko ta iska haka, akan ɗauke ta. Kuma idan aka ɗauke ta, takan yi wa ɗan adam illa sosai, wanda har takan kai ga rasa rai. Ta fi wa yara illa. Dalilin shi ne yaro komai ya ɗauka zai iya sa a baki. So ba wuya yaro ya ɗauki wannan wanda ya shafi da ita wannan dalmar ya sa a baki. In kuka kula 'yan shekaru baya an samu yara suna ta mutuwa sosai a jihar Zamfara. To dalilin abin da ya kawo shi kenan, saboda sai da aka zo da ƙasa aka dinga kwasan ƙasa ana binne wannan inda aka yi ayyukan saboda sun zo da guban dalma sun zo da gwalagwalan ne cikin gida suna nikata saboda sai an fasa wannan kwanson a fidda da ita gwalagwalan sannan to tana haɗe kuma da dalma dalma kuma tana da illa ta kan sa jini ya ƙare kan sa numfashi ya ɗauke ta kan sa tunanin ɗan adam ya juya ba ka iya tunani mai kyau ta kan sa irritability za su da ka juya mutum ya lankwashe haka
watan kaman canja kaman nu kenan
yawwa daga ƙarshe sai ka ga in ya zo da ƙarar kwana rai ya halin shi
to misali
a takaice kenan
yawwa misali yanzu kaman misali a tayaro za ka ga cewa ana magana cewa kaman irin abubuwan hanyoyin da ake samu baya ga wannan akwai magana irin kone-konen irin e-waste nan irin abubuwan da aka gama amfani da su aka kwaso ake jibge mana misali za ga Afirka za ga a kona motoci ne ta irin wani abubuwa ne wannan
su talabijin da abubuwan amfani dai na yau da kullum
gaskiya suna da babban matsala ga rayuwar ɗan adam wannan e-waste din da ake kira su electronic waste kamar yadda Hajiya ta ce irin su television su tsoffin motoci su duk dai da yake mun zama mai ake kira inda ake dumping ɗin abubuwan da bai da abin da amfani su kusan ƙarewa saboda son sauƙinmu to sai a zo da su wannan abin gaskiya suna da illa ga
rayuwar
ɗan adam sukan dan adam sosai shi wannan ba ma ko ba ma sai yaro ba hatta babba ta kai shi illa saboda in ko kula wajen kona shi wani bakin hayaki ne yake fitowa carbon monoxide so sai zaki ganshi very wanda in ka zo ko wucewa ka zo yi ka shake shi zaka ji numfashinka ya dan canja wani ma sai ya dauke so ba karamin illa bane yake ga dan adam banda illa ga dan adam yana ma illa ga muhalli da dan adam
to sannan akwai magana akwai kuma abin da nake son in ƙara tambayar ka akai shine zaka ga cewa kamar misali in ana fenty a gida zaka ji irin wani warin fenty din nan da yake shiga ido da sauransu ko kuma irin kamar in kayan wata mata take tambaye cewa irin kayan kwalle-kwallen nan na mata duka ana akwai yiwuwar a samu irin wannan guba-guba a ciki
ana samu amma ba ta dalma bace in ba abin da aka hada da dalman bane wanda yake yakan yi wuya a yi wanda hade da dalma a shafa haka a jiki fenty za ka ji karfin fenty ne yake da yawa wanda sai sa ake ba su shawara su yi amfani da safan hanci su ba su ana kira face mask haka wanda zai rage karfin wannan abun kuma ana so su yi shi a inda iska yakan shiga yakan fita saboda a samu cross ventilation saboda baka tana da illa ga numfashin dan adam
sannan akwai wasu alamu ne na mutum in ya kamu da wannan ciwo na ko kuma wannan matsala ta gubar dalma akwai wasu alamu ne da za a ce ga alamun ya kamu da ciwon
akwai alamu sosai kamar yadda na faɗa da farko zaka ga jini yana yin ƙasa in a yara ne zaka ga irritability din nan yana zuwa ga mutum ya
kantari
baka yaro bai iya comprehending yawan zazzaki ga yaro to dole sai an kai shi asibiti da aka je asibiti za a je a gwada jinin shi in aka gwada jini za a duba level of lead in a blood din shi idan level din lead din yayi yawa a jini nan da nan za a san matakin da za a dauka saboda a bashi maganin gaggawa kada a zo a yi a rasa rai
to likita wani matakai ne ake dauka na ci wani matakai ne ake dauka na kawar da rigakafin wannan cutar
shi ba za a ci ga wata allura ta rigakafi game da wannan cutar ba abinda ake yi shine a tabbata ita wannan lead din ba ta zo in contact da dan adam
wanda zai yi wato ba ta taba mutum ba
adam da wuri ba ta hanyar zai yi shiga jikin dan adam kuma misali a ce inda a ce mace na ziyartar asibiti da ɗanta wajen sauran rigakafin za ka ga akwai maganganu da ake health talks da ake yi akan wasu cututtuka da kuma in kana da wasu tambaya da ya shige mata kai ɗan duhu haka to za ka ga ta yi wannan tambayan an bata haske a kai amma babban kariya ga shi wannan guban dalma shine kada a sarrafa shi kusa da gida
gidajen mutane
kada a sarrafa shi kusa da gida kuma kada a sarrafa shi a cikin ruwa da wanda zai malala mutane su sha shi
to amma a hukumar
dari a yi shi nesa da mutane
to amma a hukumance ko in ce irin wannan ma'aikatu da kuke aiki na maganar bin wannan didikin irin wannan abubuwan cututtukan akwai wani abu da kuka sani wanda gwamnati ko kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu suke akai domin ganin cewa an wayar da kan mutane akai
eh akwai gaskiya kungiyoyi da suke fama wayar da kan mutane kamar a jihar Zamfara na san akwai su mai kuma gwamnatin jihar Zamfara ta yi kokari gaskiya wajen wayar da kan jama'a akan wannan abun in ka kula yanzu kwanakin nan an shekaru nan ɗaya biyu baya yawan mace-mace daga wannan guban ya ɗan ragu akan farko so a kullum yanzu za ka ga ana sanar da mutane ana wayar da kan mutane akwai wata ƙungiya da na sani da Crossguard Borders su ma suna nan suna aiki akan wannan abun sosai suna nan a cikin jihar Zamfara
to amma zaka ga mutanen da suke mu'amala da irin wayannan abubuwa da har suke iya samun wannan guba din akwai wasu halayya ne da ya kamata kila ko a likitance za ku iya ba mutane shawara akai musamman tunda koda gwamnati ta yi wani abu akai wani abu ya faru da kai ko magani ko wani makamanci haka kai ma akwai abin rawar da zaka taka akwai rawar da mutane za su taka
rawar da zaka taka ta farko shine kai kokari kada ka zo in contact da wannan abu ka nisanci shi kada ka bari ya biyo ta ruwan da zaka kada ka ma sha ruwan da baka san shi ba in kana wannan area saboda yawanci zaka gantsu suna wanke abun ne a kogi sai kan bi gulbi ya taho
kuma ba ganin shi ake da ido ba
gulbi yana da lid kuma ba ganin shi ake da ido ba to abinda za a yi shine su masu hakan su ji tsoron Allah su san inda za su yi shi yanda ruwan ba zai zo ya
cutar da
shi ga fako mutane ke amfani da shi su sha
kila ma iyalinka zai dawo
amfani da shi yauwa kayan da ke amfani da shi idan sun gama su bar shi a can akwai kayan da ake sawa gaba daya wanda zai ba yanda dalmar za ta shigo jikinka na kariya in ka gama aikinka sai ka cire shi sai ka sa kayanka da ka zo daban sai ka koma gidanka kariya shi ne babban abu
to likita amma akwai
fara magana dazu
yauwa ka ce da muka fara magana
na jira da wani tsazuri a game da don na san ya rasa yara biyu game da lokacin da wannan abu sai ke ce ma ai talauci ta sa shi zai wannan aikin
na haka
to yanzu talaucin ta biya ma bukatar ka
tun daga shi ka rasa yara
yara biyu rasa
Allah sarki
to ka gani to talauci ba lasisi bane na kai komai na da kake so
haka
sai ka duba abinda ba zai cutar da kai ba yanzu ya rasa yara biyu a wannan abu kuma ya wahala sosai shi kanshi
to likita kana ganin akwai wani dabara da za a iya ma ruwan shan ko da yana dauke da wannan kwayar cuta a ce abin zai iya kawar da shi ko a ce dafa ruwan ko kuma sa alimu ko wani abu ko dai makamancin haka
ko dafa ruwan da sa alum duk ba zai kawo da wannan laifin ba
to sai dai kawai kada a sha
ba zai kawo da shi kada ai amfani da shi
wato ba kamar irin ruwan rijiya bane da za a ce a sa ya dadi
na'am
ba kamar irin ruwan rijiya bane za a ce bari a sa alum ya dan yi dadi ko ya yi
ba dan kashe cututtuka ko ya yi abin nan
yawa wannan karfi ne mai nauyi da zaka kurba to kaga mafi ala shine jama'a su yi dena zuwa tudi masu haƙa su dena shigowa da shi cikin gari kusa da mutane su yi abin su a can ma mahaƙar su su sa kayan da ya kamata sun da na san gwamnati da ƙungiyoyi sun raba musu kayan da ake amfani da shi wajen haƙan ma'adinan nan kuma ana sai da su a kasuwa
to mun gode likita saboda ƙarancin
lokaci
ya kamata
mun gode sosai da lokacinka yanzu kan a madadin
ni Daula Salim
sai Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Robert Klein ne Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alherinsa sai gobe Juma'a za mu sake dawowa
yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba
yau da gobe muryar Amurka san wannan